This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masararo, assalamu alaikum da fata an wani lafiya. Baba Yakubu makiri ne tare da Ibrahim Ka'almasi Garba da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na la'asariyar yau Laraba 13 ga watan Nuwamban shekarar 2024. Kafin ku ji abubuwan da muke tafe da su ga Ibrahim da kanin labarai.
To baba, mutane shida sun mutu a wani hari da Isra'ila ta kai kudancin birnin Beirut a yau dinnan Laraba. Rasha ta kaddamar da hare-haren makamai masu linzami da kuma na jirage marasa matuka kan Kyiv babban birnin kasar Ukraine. Sannan sojojin Amurka sun kaddamar da wasu hare-hare jiya Talata a Syria.
Kanin labaran kenan. A cikin shirin za ku ji cewa kungiyar Transparency International ta gargadi mahukuntan jamhuriyar Niger da su soke yarjejeniyar gina matatar man fetur da suka cimma da kamfanin Zima na Canada.
Kamfani ne wanda bai son ya biya lango na gwamnati, bai son ya biya haƙin jama'a. Kairu waɗanda kamfanoni wanda ba su aiki da haske, su suna aiki da cin hanci da rashawa.
A Najeriya kuma gwamnatin ƙasar ce take bayyana damuwa akan rashin tabbas na ayyukan haƙoƙin mai, wanda ta ce yana shafar kasafin kuɗin ƙasar na bana.
Abin duk da yasa suke tunanin hakan za ka faru, za a samu ci ba baya a game da haƙoƙin mai bai wuce labarin siyasa ba. Amma duk wannan idan aka ce jihar Rivers ta zauna lafiya, ba fa za a samu irin waɗannan abubuwan ba.
Kamar kowace ranar Laraba, yau ma muna tafe da shirin zamantakewa na Zainab Babaji, wanda a yau shirin zai duba yanda iyaye za su ba da kyakkyawan tarbiyya wa 'ya'yansu. Bayan haka kuma muna dauke da ra'ayoyin ku masu sauraro da ku aiko mana ta hanyar email. Amma yanzu sai a gyara zama a shakashin farko na labaran duniya.
To assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Mutane shida sun mutu a wani hari da Isra'ila ta kai kudancin birnin Beirut a yau dinnan Laraba. Sannan rundunar sojin Isra'ilar ta sake gargadin mutanen da ke bayan gari a kudancin birnin da su tashi. Ma'aikatar lafiyar Lebanon ta ce wasu mutanen kuma 15 sun samu raunuka a harin na sama, wanda ya biyo bayan wani mummunan lugudan wuta da Isra'ila ta yi jiya Talata. Rundunar tsaron Isra'ila ta faɗi ta kafar Telegram cewa harin da aka kai a tsawon daren ya biyo bayan wasu bayanan sirri kan wuraren ɓoye makaman Hezbollah da kuma cibiyoyin bayar da umarninta da ke da hiye wata muhimmiyar tungar Hezbollah a Beirut. Rasha ta kaddamar da hare-haren makamai masu linzami da kuma na jirage marasa matuka kan Kyiv babban birnin kasar Ukraine da dare, ta yadda mazauna birnin suka yi ta fakewa a gine-ginen ƙarƙashin ƙasa na tasoshin jirgin ƙasa na tsawon sa'o'i. Sarhiy Popko, shugaban rundunar soji a birnin Kyiv, ya ce sojojin Ukraine sun tarwatsa makamai masu linzami da jirage marasa matuka da dama. An gano cewa Rasha ta yi amfani da nau'ukan makamai wajen 96, ciki har da makaman kakkaɓo jiragen sama da makamai masu fuka-fuki waɗanda wasu jirage suka cillo su, da makami mai linzami samfurin Iskandar M da jirage marasa matuka samfurin Shahid, a cewar rundunar sojin Ukraine ta kafar Facebook a yau dinnan Laraba. Sojojin Amurka sun kaddamar da wasu hare-hare jiya Talata a Syria kan wasu wurare na wata kungiya mai samun goyon bayan Iran, a cewar rundunar sojin Amurka, inda wata cibiyar bibiyar yaƙi kuma ke cewa hare-haren sun yi ajalin mayaƙa 5. Farmakin martani ne na wani harin roka da aka kai kan sojojin Amurka a ƙasar, a cewar babbar cibiyar bayar da umarnin soji CENTCOM a takaice. An auna wuraren kan wato wuraren ɓoye makaman kungiyar da kuma headquarter ta a matsayin martanin harin roka da aka kai kan sojojin Amurka, a cewar CENTCOM, a wani sakon da ta sa a kafafen sada zumunta amma ba tare da ambatar sunan kungiyar ba. Babu wani lahani da aka yi makaman Amurka, kuma babu wani sojin Amurka ko na kawance da ya samu lahani a wannan harin, a cewar CENTCOM.
To, an jima kaɗan Ibrahim zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya, amma kafin nan, kungiyar Transparency International ta gargaɗi mahukuntan jamhuriyar Nijar su soke yarjejeniyar ayyukan gina matatar mai da suka cimma da kamfanin Zimar na ƙasar Canada, bayan da ta ce bincikenta ya gano cewa Zimar na daga cikin irin kamfanonin nan da ke kewaye hanyoyin biyan haraji. A sanarwar da ta fitar, kungiyar ta ce akwai buƙatar hukumomi su gudanar da bincike don gano abubuwan da ke ɓoye na wannan kwangila da take zargi ba a rasa alamomi na cin hanci tattare da ita ba. Wakilin muryar Amurka a birnin Yamai Suleiman Muni Barma ya aiko mana da ƙarin bayani.
Kwangilar biliyan ko kuma miliyar akalla 600 na kudaden sefa ne aka sanar cewa an bayar a ƙarƙashin yarjejeniyar da aka cimma a tsakanin gwamnatin Nijar da Zimar Canada domin gina matatar da za ta rinka tace ganguna 100 a kowace rana, haɗe da wani katafaren ɗakin binciken kimiyyar man fetur a Doso. Sai dai Transparency ta ce a bayanan da ta tattara daga 'yan Nijar mazauna Canada da ma waɗanda aka jiyo daga kafafen ƙasar na nunin Zimar ba shi da ƙwarewar gudanar da irin wannan gagarumin aiki. Saboda haka ƙungiyar ta shawarci gwamnatin Nijar ta soke wannan kwangila, kamar yadda za a ji daga bakin shugaban ƙungiyar Mamman Wada a sanarwar da suka fitar.
Zimar tana alaƙa da paradigm na ilkaiman, wato inda ake kai kuɗi ne wanda ba na ƙware ba ne. To, duk kamfanin da ke aiki da faradin fiskal, wato kamfani ne wanda ya goce ma dokokin ƙasa, dokokin na duniya. Shi ya samu ka ce wannan kwangila da aka ba Zimar a soke ta a nemi wani kamfani na gaske.
Haka kuma Zimar Canada na daga cikin kamfanonin da ake zargi da kewaye hanyoyin biyan haraji, inji Transparency. Abinda ke zama manuniyar da ke fayyace alamun cin hanci da karɓar rashawa a harkokinsa.
Ya kamata a ce an yi bincike an san ko su wane ne waɗanda suka sa hannu aka yi wannan aiki da Zimar. A kai su gaban koti a yi musu shari'a kamar yadda dokokin ƙasar Nijar suka ce. Bai kamata a ce ba ana barin mutane suna abin da su ga dama da kayan jama'a. To, wato kamfani ne wanda bai son ya biya lango na gwamnati, bai son biya hakkin jama'a. Kairu waɗanda kamfanoni wannan ba su aiki da haske, su suna aiki da cin hanci da rashawa babba.
Na tuntuɓi sashen labarai a ofishin ministan man fetur domin jin martanin hukumomi kan waɗannan kiraye-kiraye na ƙungiyar Transparency. To, amma an buƙaci in ba da lokaci a sanar da ministan, daga bisani za a waiwaye ni. Sai dai har zuwa lokacin haɗa wannan rahoto ba a tuntuɓe ni ba. Ko da yake wani ɗan fafutuka Muhammadu Ciroma Aisami, wanne shi ma ke nuna rashin gamsuwa da ƙwarewar Zimar, ya ce akwai alamun ƙorafin na jama'a ya shiga kunnen da ya dace.
Labarun da muka samu, su da kansu shugabanni sun yi niyya ta su yi bincike a bisa wannan kamfani na Zimar. Tunda saboda Allah, shi wannan aiki na gina matatan mai kona hakoman fetur aiki ne wanda an san su kamfanonin da suke iya wannan aiki ɗan tsararru ne a duniya. Amma shi wanga kamfani na Zimar gaskiya kamfani ne wanda bai hidda sunan shi ba a game da wannan aiki na gina matatan mai. Muna gani yana da kyawu a bincika.
A watan Oktoban da ya gabata ne, ministan tsaron ƙasa Janar Salifu Modi a madadin Firayim Minista ya saka hannu kan takardun yarjejeniya da Zimar Canada, wacce a ƙarƙashinta gwamnatin Nijar ta aminta da kamfanin a matsayin wanda zai gudanar da ayyukan gina wannan matata. Ko da yake a jawabinsa na wancan lokaci, ministan ya tabbatar da cewa Zimar amintacce ne, ɗan ƙasa na da tababa game da wannan kamfani da ke ci gaba da zama abin muhawara a kafafen sada zumunta. Suleiman Muni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
Ta gaida Suleiman Muni Barma, yanzu ko ga Ibrahim da ci gaban labaran duniya.
To, baba, shugaban Amurka mai barin gado Joe Biden da shugaba Prabowo Subianto, wanda ya kama aiki kwanan nan, sun yi zagaye na 75 na bikin kulla dangantaka tsakanin Amurka da Indonesia a fadar White House, inda shugaba Subianto ke cewa,
I will work very hard to strengthen Indonesia and United States.
Shugaba Subianto ya ce zan yi aiki wurjan jan wajen ƙarfafa dangantakar Indonesia da Amurka. shi ma shugaba Biden ya ce yana so ya karfafa dangantakar kasashen biyu ne ta wajen yada manufar budaddiyar cuɗanya tsakanin yankin India da Pacific. A shekara ta 2023 kasashen biyu suka zurfafa dangantakar su zuwa wata gawurtacciyar hulɗa mai muhimmanci wadda ita ce kololuwar hulɗa tsakanin kasashe kawaye waɗanda babu wata yarjejeniya tsakanin su. Biden ya ƙara da cewa Biden ya ce zurfafa muhimmiyar dangantakar mu din ya hada da zurfafa haɗin kanmu ta fuskar tsaro. Za mu kuma tattauna kan kalubalen da duniya ke fuskanta ciki har da batun Gaza da tekun kudancin China.
A gaida Ibrahim da karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shubadalla. Gwamnatin Najeriya ta ce an shiga wani hali na rashin tabbas na ayyukan haƙon man fetur wanda kuma ta ce hakan yana shafar kasafin kuɗin ƙasar na bana. Najeriya ta ce za a ci gaba da zama a cikin wannan hali bisa la'akari da kalubalen lalacewar na'urorin aikin man da kuma matsalar tsaro a yankin Niger Delta. Ga dai rahoton da Lamido Abubakar Sakwato ya aiko mana daga wannan yanki.
Gwamnatin Tarayyar Najeriya ta sanar da cewar za a shiga wani yanayi na rashin tabbas musamman dangane da harkokin ayyukan haƙarɗanyen mai a yankin na Niger Delta. Kodayake dai harkokin ayyukan man ƙasar a ƙarara ciki yake da ƙalubale mai yawa da ta kai ga shafar kasafin kuɗin ƙasar na shekara-shekara. Wannan yanayin dai zai ci gaba a ƙasar yayin da ƙasar ke fuskantar ƙalubalen tsaro, inda kuma aka tabbatar da cewar kayayyakin ayyukan haƙarɗanyen mai a yankin na Niger Delta sun riga sun tsufa tare kuma da soma kasawa. Sannan kuma ga ta'annatin 'yan bindiga masu fasa bututun mai tare kuma da tace shi ta bayan fage wanda barayin mai ke yi. Kan haka ne ya sana tuntuɓi wani ƙwararre kan harkokin ɗanyen mai a Najeriya, Malam Ya'u Babura, kan wannan bayani mai tsoratarwa da gwamnatin Tarayyar Najeriya ta yi da bakinta. Ya ce
abin duk da ya sa suke tunanin hakan za ta faru, za a samu ci ba baya a game da haƙo mai bai wuce labarin siyasa ba, sai game da zancen infrastructures wannan duk ba haka bane ba. Duk inda rijiyoyin man nan suke, ai akwai pipeline ɗin da ke ɗauka, ake ɗauka a ciki ake tafiya da su can Central Pool inda za a je a tara su sannan a ware ruwa da ƙasa da menene, wanda kuma duk DPR ce take wannan abubuwan. To saboda gaskiya da aka samu a huda na a huda can ko menene, amma duk wannan idan aka ce jihar Rivers ta zauna lafiya ba fa za a samu irin waɗannan abubuwan ba. Ka gani ga wannan kenan. Sai kuma zancen ai shekara da shekara an san ana tafaman satar mai, gwamnati ce ba ta son ta gama da duk waɗannan, domin menene masu satar man nan an san su sanannu ne, fitattu ne, kuma sannan ba za a iya taɓa su ba.
Dangane da matsalolin tsaro da ke addabar ƙasar ya taimaka ƙwarai musamman wajen kawo naƙasu ga harkokin kamfanonin mai da ke aikin haƙarɗanyen mai a yankin na Niger Delta. Dr. Kabir Adamu, wani ƙwararre ne kan harkokin tsaro a ƙasar, ya ce
duk abin da za a ce zai shafi kusan kashi 80 na tattalin arzikin ƙasa, to abu ne wanda kusan ya shafi tsaron ƙasar, ya shafi ainihin makomar ƙasar. To an wayi gari saboda wayansu dalilai da yawa, dalilai wanda suka hada da rashin ingancin gwamnati, rashin tsaro ingantacciya wadda za a iya dogara a kai, da kuma halaye na mazauna wurin da yawan makamai. Dukka saboda waɗannan dalilan za ka ga inda za a nuna maka taswira na yadda ake satar mai a yankin nan na Niger Delta, abin sai ya baka tsoro.
Najeriya dai na hasarar dimbin dalolin Amurka kan barayin mai da ke fasa bututayen mai a yankin na Niger Delta. Lamido Abubakar Sakwato, muryar Amurka daga Port Harcourt, Najeriya.
To a gaida Lamido Abubakar Sakwato da wannan rahoto. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan Washington DC. Yanzu ko ga shirinmu na gaba.
Sauraro Saro, barkanmu da sake saduwa a zauren zamantakewa. Shirin da ke tattaunawa don samar da mafita kan al'amuran da suka addabi al'umma domin samun zaman lafiya da ci gaban ƙasa. Sunana Zainab Babaji. A yau shirin ya sauke zango ne a kasar Ghana inda wakilin sashen Hausa na muryar Amurka Ridwanul La Mukhtar Abbas daga Accra ya tattauna da ƙwararru kan tarbiyyar ƴaƴa. Dan Allah ku zo mu dau hanyar gyara da tana cikin gobe. Ga Ridwanul La da tawagarsa.
Yau kuma Ubangiji Allah ya saki hada mu a cikin wannan shiri na zamantakewa. Yau akalan shirin zai mai da hankali ne akan matasa ko kuma in ce yaran mu. Waɗannan matasa tun suna yara lokacin da muke ba su tarbiyya, muke horar da su har su kai matsayin matasa lokacin da muke bukatar cin amfanin su. So da yawa sai mu taras ƴaƴan namu sun karkace akan tarbiyyar da muke ba su, ko kuma sun karkata akan hanyar da muke son su. Dukkan mun lura daga cikin nazarce-nazarce mu cewa yana fitowa ne daga tushe tun lokacin da ake ba su tarbiyya. Tare da ni domin tattaunawa akan wannan maudu'i akwai
Mutawakkil Muhammad Karki.
Mutawakkil Muhammad Karki, sai kuma Hajiya
Hafsa Kadir English,
a jarida. Tare za mu tattauna a cikin wannan shirin. Ina muku barka da zuwa wannan zauri.
Barka ka dai.
Yawa. Komai ana farawa ne da mace, shi sa bari ku fara da mace. Hajiya Hafsat. Hajiya Hafsat. Kin ji shi fidin da nayi. Lokacin zafi ga shi ya karatu. Yawancin lokaci ƴaƴan su ne ake turawa suke tayar da hankali. Su ne ƴan barandan siyasa ko ake
fadin.
Yawa. Shin ƴaƴan mu duka ke yi ba, amma akwai tsagerar da suke. Ina so mu dubo daga tushe. Wannan duka ya samu mazauni ne tun a lokacin da muke ba yaran mu tushe. Wani irin tarbiyya ne muke ba yaran mu har yake kaiwa wasu su suke fantsarewa haka? Shin muna ba su tarbiyyar da ya dace, ko kuma dai a'a da saurari na aka ba?
To, assalamu alaikum jama'a masu sauraron wannan shiri na zamantakewa. To, game da wannan shine gaskiya tushen abin ya fito daga gida ne. Tun farkon tarbiyyar yaro. Kuma mu sani cewa Allah ya ba mu kiwo. Mutum an baka ka tarbiyyatar da shi tun a cikin ciki ma ne ake so ma tarbiyyar yaro.
Yaron da Allah ya ba mu.
Kwarai. Saboda yanda kake ci, yanayin cinka, yanayin shanka, yanayin mu'amalanka kai da kanka, to misalin mace tun wannan wurin kike fara nuna tarbiyyar ma da kike ba da
tun lokacin dan.
Kwarai. Domin idan mace kika zama mai asha.
Na'am.
Kika zama mai shaye-shaye. Kika zama wanda ma ba ta da tsafta, to ki san kaman cewa abinda ma da ki haifa haka za ki zo ki tabbiyar da yaro. Kuma haka kazalikan idan kai ma uba ka zama ba mai tausayi ba, domin an ce mace ma ka zauna da ita da tausayi da soyayya. To in baka tausaya mata ba, ka ga abinda ke cikin cikin ma ba za ka tausaya mai. Domin yawanci ana iya a haifi yaro sai kaga uba ma bai san yanda zai kula da lamarin yaro ba. Wani uban riƙon yaro ma bai zai yi. Wani nanan ya kaman yana kyamatan abin da aka haifa masa. Ba zai irin kawo yaro jikinsa yana lallashinsa ko yana lallashinta inda yake kawo shaƙuwa tsakanin mahaifa kenan. Kama ita uwa da kuma aka ce ita ce makaranta ta farko. Dole idan ta ya fito, ciyarwansa, suturansa, tsaftansa, kominsa ke daki so ma koya masa. Janda ma'amalan ki dai tafi tare da yaro, shi zai bari yaro ya ji dadi ya san kaman yana tare da uwa. To amma idan aka samu uwa ba mai kula bane, uba kuma ba mai kula bane, wannan abinda aka ce an ba mu kiwo ne wata rana an tambaye mu wannan amanan da aka ba mu, she yaya muka rike wannan amanan? Za a samu uba yana da rago, yana kiwon rago, mutum bai ga rago ba har zuwa da yamma, hankalinsa ya tashi. Wurin ciyarwan ragon yana kokari ya je ya samu ma rago ciyawa ko hatsi da zai bashi, amma dan da aka haifa wani uban ba ruwan shi. Haka zalikan makwancin ragon ya tsaftace wurin da abubuwa, amma dan da aka haifa ba ruwan shi da shi. Kaga uba, ya kamata a ce uba muddin da namiji ne ya kamata yana kusa da kai, amma muddin aka samu uba kana zaune gaban yaro, kai ne mai shan taba, kai ne mai ashar da mutane unguwa, kai ne mai dukan matanka, kai ne mai zagi, kai ne gaka abinda bai dace ba kana yi, to kana koya wa yaron nan mugun hanya da bai shi take. Haka zalika ke ma uwa, in kin tashi baki janyo yarki bace kusa da ke ba ta zama kawaiki, kina tarbiyyata da ita, kina nuna mata abinda ya dace ta hanya madaidaici, ko da girki kike yi ta zo ta zauna kusa da ke yarinya kankanuwa. Haka kazalika yana fitowa wani gidan ma, manya suka shigo gidan mata ana magana, yariya ta shigo ta fita, babban mace da ta kalle ta kawai kallo kawai ta san abin da take fadi. Kun ga tarbiya kenan, kuma yanda yariya za ta yi sutura da komai ke mace ke ya kamata ki. Amma muddin muka bar yaran mu tsagaga aka samu mace mai iya maganan batsa, gata da tsinuwa, gata da ihu a unguwa, kowa na kai, to kin gani wata ma har ta ce ba san ni ba, ai ni ce kaza, to ai baki tarbiyyata da yarki ba, to annan ake samun gurbatan iyali.
Al'ummar da ke da bambancin addini da makabila ne, al'adu da mabacin jinsi na nan muna da su jingin, iya zami mu dakile matsalolin nan kar su zo su rusa mu.
Ajiya bari daga nan na gade kusan minti goma kusan dukkan abin da za mu tattauna kin ɗauko su kin taɓo su za mu bi su ɗaya bayan ɗaya mu tsitsike su, amma ko kana da wani abin da kai kuma za ka ƙara daga
ainihin alfan maganar Hajiya da ta yi, na ji daɗin maganar Hajiya ƙwarai da gaske, don abin da malam Bahaushe na wani magana, wai in ka ga abu ya gurɓata to ka fice gida. Hausawa da can sun ɗauko wani ta'ada da iyaye murtakannin mu gafi, aure ma in za a yi sai an bincika gidan da mata za ta fito, ɗayar wace ce wani gidan ta fito tukunna a auren ma da ɗaya, to ashe ko kakannin nan namu ba sun gano wani abu ne na islama suka ɗau wannan abin nan, amma yau duk mu watsar da shi duk ba wani abin da ake a ciki. To akwai wani abu da turawa ke yi da mu ne annabi ya bamu, amma ce muka zubar da shi bayan mu, meye shi? Kamar da Hajiya ta faɗa ta ce atta maganan banza tsakanin mata da miji gaban yara ka kiyaye, in matarka ta ɓata ma rai ‘ya’yanka na tsazaune, to ina haƙuri ko ka ɗau yaran nan ka ce ku je ku so min abu kaza sai ku faɗa da matarka, yanzu muna yi ba ma yi, sai kai ashar matan kai ashar gaban yara da yara ba za su
tashi ce kuma yaran nan fanyen su kamar computer daga ga maganar Hajiya, wai tun daga ciki
to ake
ji yaran na ciki yake samun tarbiya daga abin da ke faruwa surrounding shi yana affect wannan yaro, kai kuma gashi kamar ka jaddada
ya irin wannan maganar, sai sa nace naji dadin maganar sai da sabobin da nake so na tsara ka ga ya mace tana ta ashar gaban namiji, yara na zaune, shi kuma namiji yana gani shi ne babban gida da an taɓo shi kuma rai ya ɓaci, yanzu ya amsa
ya zama bindiga,
to ka gani, to me yasa ba za mu ɗau wannan abin da iyayenmu nan ke yi ba? Shi ka gani ba ɗa na kallon TV ana abin da bai dace a talabijin ba, baba na zaune, uwa na zaune,
shi ya wannan farfagen sun bangaren Turawa developed countries
suka kawo mu da musuluncin mu da zamantakewar mu na Hausa ya ratsa jikin mu me yasa ba za mu yi ba
su aqidar su wai karka kashi television amma abinda ake nan ka gwada ma yaran ka bari ya san menene ake yi amma shi fa bai kai a ce ya shiga wannan fannin babba lokacin da bai kai ba da iyali
da kai koyi su a gidanka ka kamar ni yanzu haka yara da suke under 7 years
yes
ba sa kallon TV shi ne cartoon
da'am
yanzu haka kai jikokin ka wurina yaro in bai je makaranta ba ko wani abu yana gida to wallahi ko na kunna wani station sun kace sun koma cartoon
sun saba
wallahi akwai jikin kadai yanzu haka ya yi zauna kan cartoon for more than 12 hours sai na zo na kasance ma idan shi sai din sai
ya ya dame shi
to why not mu wannan abin mu reni yara da tabi'an kirki ya za mu samu irin waɗannan ɗan daba
yanda ka samu dama ajiya
cartoon sannan da kake akwai cartoon akwai cartoon da bai da kyau
kamar NBC NBC ba sa irin na iskancin nan na Saudiya din nan shi kawai nake ba yara na
shi ya kamata a fahimta
da mutane ka samu abu mai kyau ka renar da ka tabbatar da yaran ka
Masu sauraro a nan shirin zamantakewa na wannan mako ya kawo ƙarshe. Yanzu dai a madadin Alhaji Ridwanul La Mukhtar Abbas daga Akran ƙasar Ghana da tawagarsa da dukkan waɗanda suka sada ni da ku. Ni Zainab Babaji ke cewa mu huta lafiya.
Allahu ya kare mu baki da.
To madalla ga kaɗan daga cikin sakonni da ka aika mana. To sakonmu na farko na hadin gwiwa ne daga Sanusi Madattai da Magaram da Isu Makeri Madattai da Iliyasu Yakuba Digawa da Yakubu Mai Aski Badaraka waɗanda suka ce salam biyo ya Hausa muna kira ga shugabanninmu na Afirka da cewa maimakon nazarin yadda alaka za ta kasance tsakanin kasashenmu na Afirka da Amurka biyo bayan galabar sake dawowa kan kujerun shugabancin Amurka da Donald Trump yayi da zai fi kyau kuma da hankali wajen yi mana ayyukan da suka sa muka zabe ku domin Amurkawa ne suka zabi Trump kuma su zai yi wa aiki ba wai ɗan Afirka ba a dan haka ku daina bata mana lokaci sai sakon Hassan Dogon Faci ba tsare daga jihar Katsina wanda yake salam biyo Hausa fatan alkhairi gare ku bayyana yawan bashin da ake bin Najeriya wanda ya kai kimanin naira trillion 71 sai mu ce can ga sagada mu dai fatan mu Allah ya bamu shugabanni na gari waɗanda za su dawo da kima da darajar ƙasar mu Najeriya sai sakon Sama'ila Agnes Malafaturi mazaunin Difa a Jamhuriyar Niger wanda ke gwamnatin ƙasar Jamhuriyar Niger muna marhaban da ciwo bashin dala miliyan 511 a bankin Rai tattalin arzikin ƙasashen Afirka wato BAD ganin cewa ciwo bashin ya ta'allaka ne akan ci gaban al'ummar ƙasa kama daga batun samar da ruwan sha magance fannin ilimi da batun inganta tsaftar muhalli da sauransu Allah ya taimaka
Amin summa amin yanzu ko ga Ibrahim da takaitaccen labaran duniya
to baba a takaitaccen mutane shida sun mutu a wani hari da Isra'ila ta kai kudancin birnin Beirut a yau dinan Laraba sannan rundunar sojin Isra'ila ta saki gargadin mutanen da ke bayan gari a kudancin birnin da su tashi ma'aikatar lafiyar Lebanon ta ce wasu mutane kuma 15 sun samu raunuka a harin saman wanda ya biyo bayan wani mummunan lagudin wuta da Isra'ila ta yi jiya Talata Rasha ta kaddamar da hare-haren makamai masu linzami da kuma na jirage marasa matuka akan Kyiv babban birnin kasar Ukraine da dare ta yadda mazauna birnin suka yi ta fakewa a gine-ginen karkashin kasa na tasoshin jirgin kasa na tsawon
wato mu samu mu kawo muku shiri na gaba idan Allah ya yarda yanzu a madadin Ibrahim Kalmasi Garba da kuma wato Des McConnell wadda ya taimaka muka gabata iyakawo muna muka shirye shirin da kuma Mr. Loves wanda ya danna mana na'urori baba ya kuma kere ne daga nan Washington yake sallama da ku a huta lafiya amma a dakaci shirin yau da gobe shirin matasa wassalamu.